بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. منا يبود غوديا قال مدوك كين سركي ذي ساك بام داما نشي قبض كراتو شكل لتاف أخضري لتافيني واللفن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الصغير بن محمد بن عامر الأخضري المالكي يو كان وتا بيرغ وتن ذو القعدة نشكرا تدبو دا داري هودو دا أربعين دا شدا حجر المنذو سيرا دا أمشن الله سكارة تبتا غريشي دا كمكة ذو مدينة ودا تكي دي دي دا أكو غوتا مايو نشكرا تدبو بيو دا أشرين دا بير ميلادية كراتم من وانا الرانا شيني نهودو چكين جيرن كراتتكم مو وانا اللتافي har yanzu muna muqaddima wato gabatarwa wasu nasihohi da tunatarwa da fadakarwa wanda malam yake yi yake cewa ya kamata kowane mutum musulmi baligi mai hankali wato mukallafi kenan ya zamto ya kiyaye su daga cikin abubuwan da bai kamata ya rika yi ba malam yake cewa wa akalu amwalin nasi bighairi dhibi nafsin وأكل أموال الناس بغير طيب نفس da kuma cin kudin mutane ba tare da dadin ransu ba wato martin ya rika cin kudin mutane ya rika cin haƙƙin mutane ba tare da hakan ya musu dadi a ransu ba sawa'an koda ta hanyar da wato suka zabi su bayar ne kamar hanyar rashawa ko riba da makamantan su hakanin ko da hanyar da suka bayar ba a sarran su ba ko aka kwata kamar sata kamar kwace kamar fashi da makami kamar kidnapping kamar yaudara kamar damfara da makamantan su duk waɗannan hanyoyin haramun ne a ci kudin mutunta su haka zalika daga cikin hanyoyin da bai kamata a rika cin kudin mutane ba shine hanyar tsada da tsawwalawa a rayuwa wato saboda ana cikin tsanani ko karancin wato wani kaya sai mutun ya tsawwala masa kuɗi mutane su rika bada kuɗin suna jin takaici mutun yana bayarwa yana ji kamar kwaci akai masa to shi ma wannan ya shiga cikin abin da bai kamata ba kuma tajruba ta tabbatar da cewa irin wannan kuɗin ba su albarka akwai babban malamin tarihi Ibn Khaldun ya kawo wata qissa a cikin muqaddimarsa wanda take da irin wannan ma'ana bi ma'ana duk wani kuɗi wanda wato za a karba a hannun mutum zai rika jin kamar an masa kwace misali a ce ana wahalan man fetur sai gidajen mai su boye mai su kifitar da shi mutane a idan ga dogon layi kuma su ƙara masa kuɗi a ƙara matsalita kaga mutum ya zo ya bi layi ya bada kuɗin an bashi mai kaɗan a bisa kuɗi mai yawa ya rika jin kamar an masa kwace ne babu yadda zai ne kawai ya sa ya siya to shi ba irin wannan kudin baya albarka kuma bai kamata ba malashi wa akalu wal akalu bi shafa'ati da kuma ci da ceto wato ceto yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idan kaga mutum yana cikin wani yanayi na halaka to yana da haƙƙi ka taimake shi to a nan gurin kuma ka sa sharadi sai an biya ka to wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da bai dace ba kamar kaga mutum ya fada ruwa zai mutu sai ka sa sharadi sai an biya ka kafin ka fito da shi alhalin zaka iya to duk wannan ya shiga cikin ci da ceto yace aw bid dini ko kuma ci da addini malamin sun fassara shi da shine mutum wanda yake ba malami ba ba ma'abocin addini ba amma sai ya rika yin shiga irin ta malanta ya shiga alfarmar malanta ya shiga rigan malamai ya rika fito mutane a matsayin malami ana daraja shi ana bashi alfarma wadanda ake ba malamai ana bashi dukiya wadanda ake ba malamai shi ma dai ya shiga cikin wannan haka dalika mutum ya dinga sayar da addini domin ya samu kuɗi a rika bashi kuɗi yana kara wasu manufofi a matsayin addini musamman siyasa yadda ake yinta mutum ya san cewa wannan abun ba Allah ne ya faɗa ba amma saboda ya kare manufar wani zai iya samu wato ya kawo wata aya ba mahallinta ba ya kawo wani hadisi ko wani labari ya nuna cewa wannan abin addini ne haka Allah ya faɗa, saboda wani abu da zai samu. To duk wannan ya shiga cikin ci da addini, kuma haramun ne. Mala ya ce wa ta'khirus salati ana awqatiha, haka zalika bai kamata ga duk wani musulmi mumini mai hankali baligi ya rika jinkirta sallah akan lokacinta ba. Jinkirta sallah akan lokacinta yana daga cikin manyan kaba'irai, domin ita sallah, kowace sallah, Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata lokacinta. Allah ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan, ita sallah ta kasance wajibi ne akan mu'minai, wanda yake na lokaci, wanda yake sananne ayyananne. Haka zalika Allah subhanahu wata'ala yi alƙawarin azaba ga masallatan da suke gafala daga sallansu, alladhina hum an salatihim sahun, zaka kiyaye sallah akan lokacinta da yadda aka koyar da ita, yadda annabi ya yi ta, wannan wajibi ne. Sai malam ya ce wala yahillu lahu suhbata fasiqin, baya halatta gare shi ya yi abota ga wanda yake fasiki, mutum ya mai da fasiki shi ne abokinsa, wannan bai kamata ba. Ai, Bahaushe ma yana cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai, so bai kamata ka riƙa zama ka ƙulla abota da wanda ka san cewa fasiki ba ne, domin wannan halin nasa zai iya tasiri a cikin ɗabi'unka. Shi sa hadisi ya tabbata a cikin Sahihi Ibn Hibban, manzon Allah yake cewa la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, kada kai abota sai ga wanda yake mu'mini, kuma kada ka haɗa cin abinci sai ga wanda yake mai tsoron Allah. Duk wannan ana kare ka ne daga gurɓacewa, saboda shi ɗan adam a bisa irin ɗabi'ansa da Allah ya yi shi, duk wanda yake raɓarsa yana tasiri a kansa. Hatta abinci da kake ci yana tasiri a kan halinka, hatta garin da ka zauna ko kake rayuwa, ko irin mutanen da kake cakuɗuwa da su, suna tasiri a kan ɗabi'unku da halinka. Za ka dole ka kiyaye, ka tsare kanka, kada ka zauna da wanda zai gurɓata maka tsarin rayuwarka ta addini. Mala ce wala mujalasa tawu, haka zalika hatta zama da wanda yake fasiki, fasikancinsa ya bayyana, to bai kamata ka riga zama tare da shi ba, li ghairi daruratin, wanda ba zaman lalura ba. Idan lalura ce ta kama, babu yadda za a yi, kamar zaman mota haya daga wani gari zuwa wani gari, ko daga unguwa zuwa unguwa. In ka zauna da fasiki a ciki, wannan lalura ne, ko kuma in Allah ya jarabce ka, wani ɗan uwanka na jini aka waye gari fasiki ne, wannan dole ka yi haƙuri ka mu'amalance shi gwargwadon yadda za ka iya, ka ba shi haƙƙinsa na 'yan uwantaka. To amma in dai babu lalura, to kada kai kai kanka ka zauna ga wanda yake fasiki. Wala yadlimu ridal makhluqina, kuma baya halatta ga duk wani mai hankali mumini baligi ya rika neman yardar halittu, ma'ana mutane, ka rika neman yardar wasu bi sakhtil khaliq, ta hanyar aikata abinda zai fusata Allah subhanahu wata'ala, wannan bai halatta ba, kuma wannan ganganci ne da rashin sanin Allah. Shi Allah subhanahu wata'ala ana neman kusanci zuwa gare shi da abin da yake so, baya halatta don ka faranta wasu ka rika saba wa Allah. Domin idan kana haka, idan kana faranta wasu ta hanyar saban Allah, to Allah subhanahu wata'ala zai tsane ka, kuma daga ƙarshe zai sa mutanen da kake son birgi ba su ma su tsane ka. A waye gari abin da kake nema dai baka samu ba. Sai malam ya kawo aya yace qala Allahu subhanahu wata'ala, Allah wanda ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka yana cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Wannan aya na cikin suratul bara'a, suratul tauba. Allah yana magana akan ɗabi'u na munafikai waɗanda suke neman yadda wasu wanda ba Allah ba. Sai Allah ta'ala yake musu raddi da cewa wallahu wa rasuluhu, to ai Allah da annabi da manzansa ahaqqu an yarduhu, su ne waɗanda suka fi cancanta su nemi yardarsu. In kanu mu'minina, in dai da a ce sun kasance su mu'mini ne, in dai mu'mini ne to ya nemi kusanci da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine abin da yake yi, ba mutum ya nemi kusanci da wani ta hanyar saban Allah ba. Malaki wa qala alaihi salatu wassalamu, haka zalika annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wannan hadisi ne ingantacce. Annabi ya ce la ta'ata li makhluqin, baya halatta mutum ya rika yin biyayya ga wani mahaluki. Aka ce mahaluki shine halitta, ga wani mutum ko aljani ko shaidan ko wane ne, ko malami ne ko shehi ne ko wane ne, baya halatta kai masa da'a fi ma'siyatil khaliqi, cikin abin da yake saban Allah. Shi saban Allah ba a yi kowa biyayya a kai, kowa ne ne shi duk matsayinsa, baya halatta ka bi shi akan saban Allah ko kuma ka faranta masa ta hanyar aikata abin da Allah baya so. Simale ya ci gaba da bayani da cewa wala yahillu lahu, baya halatta gare shi an ya fa'ala fi'ilan, ya aikata wani fi'ili, ya aikata wani aiki. Nan gurin fi'ilan wato nakira ne, abinda ake nufi shine kowane aiki, kowane jinsi na aiki, sawa'an ibada ce, sallah, zakka, azumi, ko mu'amala ne, kasuwanci, ko dago, jinga da makamantansu. Hatta ya'lama hukmallahi fihi, har sai ya san menene hukuncin Allah a ciki. Wannan wajibi ne, kuma wannan suna daga cikin bangaro mafiya kyau da malam yayi a wannan muqaddima, cewa dole ne sai ka san hukuncin Allah akan komai kafin kai. Allah subhanahu wa ta'ala ma ya faɗa wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah ce kada ka sake ka sanya kafa, kada ka sake ka shiga cikin abin da ba ka da ilimi a kai, domin ji da gani da zuciya dukkansu sun kasance ababen tambaya ne a gobe kiyama. Da haka dole mutum ya kiyaye, idan za ka yi abu to ka san meye hukuncin Allah a kai, ba sai ka je ka yi abin da ranka yake so ba, ka riƙa bin malamai kana neman sauki, kana neman a yi maka fitawa da za ta wanke maka abin da ka yi ba. Kafin kai ne ake tambaya, kafin ka aikata ne ake tambaya. Kada mutum ya je ya aikata son rai yadda ya ga dama, daga baya kuma sai ya zo yana tambayar malamai mai hukuncin abu kaza, idan mutum ya yi kaza mai hukuncin kaza, wannan bai kamata ba. Sai ce wa yas'alul ulama'a, sa'annan ya tambayi malamai, ya tambayi malamai, wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, sa'annan ya rika koyi, ya rika bin sahun waɗanda suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wato malam ya bayani mai matukar muhimmanci a nan gurin. Da farko, baya halatta ka aikata wani abu sai ka san mai hukuncin Allah a kai, sai ka san ilimi. Sa'annan idan iliminka bai kai ba, bai kai da kai, bincikenka bai kai ba, iliminka bai kai sanin wannan abun ba, to a nan gurin shi ne ka tambaya, kai tambaya, ka tambayi masana, kuma sai yi bayani a kan irin mutanen da ya kamata a rika tambaya cikin malamai. Ba kowa za ka je ka tambaya game da addini ba, suwa za ka tambaya? Yace wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ka rika yin koyi, ka rika bin waɗanda suke riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani mai girma, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, wa tambayi ma'abota ambato, bi ma'ana malamai magada annabawa wanda Allah ya bawa amanar addini a hannunsu, waɗanda suke hana idansu bacci dare da rana suke bincike akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala, waɗanda suke aiki da abin da suka sani, waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa saba masa, ba sa saba maganganunsa, ba sa saba masa aiki, suna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To irin waɗannan malamai su ne waɗanda ake tambaya game da ilimi. Sa'annan mu san wani abu mai matuƙar muhimmanci shi ne a game da tambayar malamai ko kuma bin maganar malamai. Abu ne wanda ya riga ya fito ƙarra, ya riga ya fito fili ga duk wanda yake so ya fahimta, shi ne idan iliminka ya kai, iliminka ya kai, to baya halatta ka bai iliminka ka bi wani. Wannan abu ne wanda yake sananne. Allah ya baka ilimi na karan kanka wanda ka san addini da shi, to baya halatta ka bar iliminka ka je ka riƙi ra'ayin wani ko mazhabar wani. Tunda ilimi aka ce abi ba wani mutum aka ce abu ba, ilimi kuma shi ne abin da Allah ya faɗa, abin da manzon Allah ya faɗa. Idan Allah ya sa kana daga cikin malamai masu ijtihadi waɗanda suka haɗa sharuɗa na ijtihadi, suka san larabci sosai, suka san alƙur'ani da ilimin mukansa, suka san hadisi da ilimin mukansa, suka san yadda ake istinbadi, yadda ake cire hukunci daga cikin nassi, daga cikin ƙur'ani ko hadisi, in dai kana daga cikin irin waɗannan malaman, to ba za ka bi kowa ba, ba a wajabta maka bin kowa ba, ko Maliku ko Shafi'i ko Ahmadu, ba a wajabta maka sai ka bi kowa ba. Amma idan iliminka bai kai ba, baka daga cikin masu ijtihadi, saninka ga yaren larabci bai kai ba, iliminka, ilimin mukanka na hadisi da ilimin mukanka na alkur'ani ba su kai ba, to a nan gurin sai ka bi wanda ya sani. Kuma idan ka bi malami ko mazhabar malamai magada annaba, ba ka yi kowa laifi ba, hasali ma ka yi ɗa'a ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Wannan a zahiri yake babu aibu a ciki, yanni kamar mu, kamar ni da nake magana na san ilimi na bai kai ba, ban kai ba, to sai na bi malami, to me ye laifina? Laifina a gurin wanda suke ganin na yi laifi shi ne na bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. To dai ban sani ba, sai na tambayi wanda ya sani, shikenan. Idan kai kana jin ka sani, sai ka bi iliminka, shikenan. Kowa dai ya ji tsoron Allah kawai. Amma in dai ka san baka kai ba, kuma ka ce za ka bi abin da kake gani za ka iya, to tabargaza za a aikata. In dai mutum bai da ilimin, kuma ya ce ba zai bi maganar malamai ba, a'a, shi ma daga buhu sai tukunya, kawai zai kalli nassi, alhalin bai ma san larabci ba, bai san hanyoyin hadisi ba, bai san hukuncensu ba, bai san wato yadda ake tattara hanyoyin hadisi a gane wanda ya inganta da wanda bai inganta ba, duk bai san wannan ba. Amma kuma a ransa yana jin cewa zai iya kallon hadisi, ko ya ɗauka ya fidda ra'ayinsa kuma ya bi a kai, to a nan gurin dole za a yi tabargaza. Don Allah, idan mutum ya san iliminsa bai kai ba, bin malamai ba aibu ba ne ba. Mutum ya bi malami wanda ya sani bai aibu ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Sai malai yake bayyana akan sufofin malamai waɗanda suke riƙo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace alladhina yadulluna ala ta'atillahi, su ne waɗanda suke nuni akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a, su ne wanda kullum maganarsa abu Allah abu annabi. Wa yuhadhiruna min ittiba'i shaitan, kuma suke jan kunne, suke tsoratar da mutane, suke hana mutane daga bin hanyoyin shaitan. Waɗannan su ne malamai na ƙwarai. Sai ce wala yarda li nafsihi, haka zalika kada mutum ya yardar wa kansa ma radiyahu al-muflisuna, irin abinda matsiyata suka zabar wa kansu. Matsiyata al-muflis, idan aka ce al-muflis shine mutumin da aka tsiyatar da shi, la Allah yana da dukiya ko yana da wadata amma sai ya kare kuma bashi ya hau kansa, sai aka tattara waɗanda suke bin sa bashi, aka kashalcala musu abin da yake da shi na dukiya, aka waye gari bashi da komai. Wannan shine al-muflis a asalin yaren Larabci. Wata rana manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya tambaye sahabbansa, yace musu shin kun san wane ne al-muflis, waye matsiyaci a cikin al'ummata? Kun san wane ne matsiyaci a cikin al'ummata? Sai sahabbai suka ba manzon Allah amsa da abin da su suka sani, suka ce matsiyaci shine man la dirhama wala mata'a indahu, shine mutumin da ba shi da kuɗi bai da kayan kuɗi, zero yake fanko, ba shi da kuɗi bai da kayan kuɗi. Kuma wannan shine abin da su suka sani. Sai manzon Allah ya ce haƙiƙanin abin da ake nufi da al-muflis, innamal muflis min ummati man ata yawmal qiyamati bi salatin wa qiyamin wa zakatin wa qad shatama hadha wa akala mala hadha وسفك دماء هذا وضرب هذا ويعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا نفدت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وضرح عليه ثم يضره في النار فهذا هو المفلس. من الله تحقيق أن المثي يشيء أشكال الأمة شين متمن ذي ذوران تاشن الكيابة yana da sallah da azumi da zakka, wato ya zo da ayyuka na alkhairi da yawa kala-kala, amma wa qad shatama hadha, ya zagi wancan, wa akala mala hadha, ya ci kuɗin wancan, wa safaka dima'a hadha, ya zubar da jinin wancan, wa daraba hadha, ya duki wancan, wato ya aikata mutane zunubi kala-kala. Idan aka zo ranar hisabi, dama ba da kuɗi ake biya ba, da lada ake biya. Bayi wuɗi hada min hasnatihi, sai a ɗauki wato ladansa a damƙa wani wanda ya zalunta, a ƙara damƙa a ba wani, a damƙa a ba wani, har sai an waye gari. Wa idan nafidat hasnatuhu, idan ladansa gaba ɗaya ya ƙare, kuma ga masu haƙƙi har yanzu ba su ƙare ba, qabala ay yaqdiya ma alayhi, kafin a gama biyan duk masu haƙƙi a kansa, yace ukhida min khatayahum, sai a fara diba daga cikin zunuban waɗanda ya zalunta, wa duriha alayhi, ana zuba masa, sai a waye gari ya zo da lada mai tarin yawa filin hisabi, amma duka ladansu an kwace an ba waɗanda ya zalunta, an kuma ɗibi zunubansu an lafta masa a kansa. Thumma yudrahu fi an-nar, sa'annan sai a jefa shi cikin wuta. Sai annabi ya ce fa hadha huwa al-muflis, wannan shine haqiqan matsiyaci, tabbas ya ce ka matsiyaci, mutumin da ya zo da lada mai yawa filin hisabi, amma kuma aka waye gari ba shi da komai sai tarin zunubai, sakamakon me? Zalunci ne bayin Allah. Da haka jama'a, ku kiyaye zalunci. Zalunci wato abu ne wanda yake mai matakar muni, wanda ka zalunci kanka sama da ka zalunci wani. Idan ka zalunci kanka ka zalunta, idan ka tuba Allah ya gafarta maka, amma fa haƙƙin wani ko da ka tuba sai ka biya, domin Allah baya ya fi haƙƙin wani akan wani. Ai, ya fi haƙƙin wani akan wani, ai zalunci ne. Idan kawai ka je ka tattara kuɗin mutane ka tafi aikin haji, saboda ka ji an ce manzon Allah ya ce duk mutumin da ya aikata aikin haji zai dawo gida tamkar randa uwarsa ta haife shi, bi ma'ana ba zunubi, shikenan sai ka dauki haƙƙin wasu ka je ka aikata, kuma kana tsammanin Allah ta'ala zai gafarta baka? Allah ta'ala ba zai gafarta maka ba. Ko ka ɗauki kuɗin mutane ka yi sadaka, ko ka ɗauki kuɗin mutane ka ba wani, wannan shi ma duk nau'i ne na zalunci. Kuma dole mutum ya kiyaye wannan, in dai yana so ya gamu da Allah lami lafiya. Sai malai yake cewa alladhina ba'at a'maruhum, matsiyata su ne waɗanda rayuwarsu ta salwanta. Fi ghairi ba'atillah, cikin abin da ba da'a ga Allah ba, wato sun ƙarar da rayuwarsu gurin shiririta da shirmi. Rayuwarsu ta ƙare gurin kallace-kallacen fim da kallon bal da dubibiyan maganganu marasa amfani a social media. Sun ɓata lokacinsu, ba su yi wani abu wanda zai amfani su a ran tashar alƙiyama ba. Waɗannan matsiyata ne. Allah ta'ala ya raba mu da tsiya ta duniya da ta lahira. Sai malai ya ce fa ya hasaratuhum, kai mamaki irin asarar da suka tafka. Wa ya ɗula buka'ihim, kai mamakin irin tsayin kukan da za su yi yawmal qiyamata, ran tashin alqiyama. Malaci nas'alullaha ta'ala, nas'alullahu subhanahu, muna roƙon Allah wanda yake matsarkaki, ayyuwa fiqana, akan ya datar da mu, littaba'i sunnati nabiyyina, ya datar da mu da bin sunnar annabinmu, wa shafi'ina kuma mai cetonmu a ran tashin alqiyama, Muhammadin, shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatin Allah da aminci su tabbata a gare shi. Wannan su ne ƙarshen nasiha da faɗakarwa da jan hankali wanda Malam Abdulrahman Akhdari ya buɗe littafinsa da shi. Waɗannan bayanai mun karanta su a cikin karatu huɗu har wannan. Kuma wato malam yayi bayani akan abubuwa guda 40. Tunda أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفته har zuwa wannan ƙarshen bayanin, malam ya lissafa abubuwa guda 40. Guda 13 daga cikinsu umarni ne, ka aikata kaza, ka aikata kaza, ka aikata kaza. Guda 27 cikinsu wato hane-hane ne, kada ka aikata kaza, baya halatta ka aikata kaza, baya halatta ka aikata kaza. To wannan abubuwa guda 40 da malam ya lissafa su, insha Allah ko su kadai ka riƙe kai aiki da su da gaskiya, sun isa su saita maka rayuwa, kai rayuwa mai kyau mai tsari. Domin nasihohi ne masu jan hankali matuƙa. Wannan shi ne kuma ƙarshen nasihohin, wanda a karatu na gaba idan Allah ya kai mu za mu fara magana akan ainihin fiqhu, wanda littafin nan ya ƙunsa. Zai fara da tahara, tsarki, da bayani akan ruwa, irin nau'in da ake tsarki da shi, da irin wanda ba a yi da makamantansu. Abinda muka biya daidai, Allah ya amsa ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.